sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya kuma ga labaran duniya. Shugaban kasar China Xi Jinping ya kira taron kwamitin zartarwa a jiya Asabar domin tattauna hanyoyin shawo kan mummunar cutar coronavirus da ta barke a kasar. Yana mai tabbatar da cewa kasar na fuskantar mummunan hali, a cewar rahoton wata tashar talabijin ta kasar. A cewar rahoton dai, Xi ya shaida wa ƴan kwamitin cewa cutar ta coronavirus tana ƙara yaduwa cikin sauri, yayin da ƙwararru suka mai da hankali akan wasu asibitoci kalilan domin kula da waɗanda cutar ke ƙoƙarin hallakawa. Wannan na zuwa ne a daidai sa'ar da gwamnatin kasar Amurka take shirin kwashe jami'an jakadancin ta da iyalansu da ma sauran 'yan kasar Amurka daga Wuhan a yau Lahadi, kamar yadda mujallar Street Journal ta bada rahoto a jiya Asabar. Rahoton ya bayyana cewa wani da ke da masaniya akan shirin ya ce ofishin jakadancin Amurka na nan yana tuntubar kimanin Amurkawa 1,000 da yake da masaniya a kansu. To sai dai mutumin ya ce Amurkawan da aka kwaso ne za su dauki nauyin biyan kudin jirgi da aka samar mai daukar kimanin mutane 230. Tawagar masu kariyar shugaban Amurka Donald Trump sun so magabatar da nasu bayanan kalubalantar tsige shi a majalisar dattawa a yau Asabar, bayan da masu gabatar da karar tsigewar na majalisar wakilai suka kammala gabatarwarsu ta kwanaki uku a fafutukar ta tsige Trump mai cike da tarihi. Lauyan fadar shugaban kasa ta White House Pat Cipollone shi ne ya so magabatar da kariyar Trump ta hanyar bayyana cewa 'yan majalisar wakilan na Democrat sun kasa cimma burinsu. Zaman kariyar na jiya Asabar ya karkata ne akan nazarin muhawarorin da za a zube kasa domin warware su ɗaya bayan ɗaya a mako mai zuwa. Ana zargin shugaba Trump da matsawa shugaban Ukraine lamba ya gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a wata hirarsu ta wayar tarho. Haka kuma ana zargin sa da rike tallafin soji na kasar ta Ukraine, har sai Zelensky ya fito karar ya bayyana cewa yana binciken Biden da ɗansa Hunter. Jami'ai sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata ƙarfar girgizar ƙasa da ta shafi gabashin Turkiya ya ƙaru zuwa 29 a jiya Asabar, a yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da ke makale a cikin baraguzan gine-gine da suka rushe. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, ministan harkokin cikin gida Sule Soilu ya faɗa da safiyar jiya cewa mutane 18 ne suka rasa ransu a gundumar Yalazing, inda aka yi babbar girgizar kasar ta ranar Juma'a, da kuma wasu hudu a makwabciyar gundumar Malatya. Daga bisani kuma hukumar kula da balawoyin kasar ta ƙara bayyana wasu ƙarin mutane 7 da suka mutu, wasu 1,243 kuma sun sami raunuka, inda 34 daga cikin su suke a sashe na musamman na asibitoci. To amma ba a cikin mawuyacin yanayi ba, a cewar ministan lafiya Faratin Kocha. Cibiyoyin kula da girgizar kasa da dama sun bayyana karfin girgizar da ta auku da misalin karfe 8:55 na dare, da cewa ta kai karfin ma'auni 6.5 zuwa 6.8. labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Kasar Iran ba ta fitar da rai ga sulhuntawa da Amurka ba, duk kuwa da harin jirgin sama maras matuki da Amurka din ta kai da ya hallaka babban kwamandan sojin Iraki, a cewar ministan harkokin wajen kasar Iraki a wata zantawa da manema labarai da aka wallafa a yau Lahadi. Muhammad Jawar Zarif ya faɗa wa mujallar Der Spiegel ta kasar Jamus cewa ba a taba daibe tsammanin mutane za su sauya ra'ayin su su kuma tunkari abin da ke gaban su a wata hira da aka dauka a Tehran a jiya Asabar. Ana ci gaba da samun tankiya tsakanin Washington da Tehran tun daga shekara ta 2018 sa'ad da shugaba Donald Trump ya fitar da Amurka daga shirin sulhun ta nuclear Iran, tuni kuma da Amurka ta kakaba manyan takunkumai da suka gurgunta tattalin arzikin Iran. To sai dai Zarif ya ce Iran na bukatar tattaunawar sulhun, to mafi ya jaddada bukatar da kasarsa ta yi a can baya na cewa har sai Amurka ta cire takunkumanta akan kasar. A ƙarshe kusan watanni bakwai bayan da India ta datse layin sadarwa a yankin Kashmir na kasar a mayar da wani sashi na ayyukan sadarwar internet a jiya Asabar, to amma har yanzu mutanen yankin kusan miliyan bakwai ba su da kafafen sada zumunta na internet. Yunkurin ya zo ne makonni biyu bayan da kotu ta baiwa gwamnati umarnin da ta sake duba haramcin da ta yi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole. Kasuwa kasuwa a kasar shi ya take, kasuwa a kasar mu,
kasuwa a kai miki dole. Ya ta America ga mu shirin biki kuma na gahir, kasuwa a kai miki dole.
Farashi kan hau kan sauka,
kasuwa a kai miki dole.
To jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa tare da mu a wannan lokaci a kuma wani sabon shirin mu da muka yi wa lakabi da kasuwa a kai miki dole tare kuma da ni Hawwa Umar. A yau na shigo kasuwar Gumi Market, Central Market kenan, babbar kasuwa ce a Kaduna, inda kuma ga masu saye da sayarwa. Kuma zan so dan ji yaya dan takaitaccen tarihin kasuwar nan yake. Malam, ko zaka faɗa min sunanka?
Sunana Alhaji Usman Musa Mai Turare, a babban kasuwa ta Sheikh Abubakar Muhammad Gumi wadda take nan cikin garin Kaduna.
To ya dan takaitaccen tarihin kasuwar nan?
To wannan kasuwa an gina ta tsohuwar kasuwa ce, ko lokacin da ta samu masifa ta gobara aka kwashe wannan mutane aka kai su kasuwa can na Tudun Wada wanda ake cewa kasuwar Bacci. Bayan da aka gama gina ta lokacin gwamnan jihar Arewa na ce mai Abba Kiyari,
kabar shekaru nawa kenan?
Zata kai kaman shekara 40 da wani zuwa 50. So a wannan lokaci bayan da aka gama gina ta aka umurci wadancan mutane da suke kasuwar Bacci su dawo wannan kasuwa. Aka bude ta, aka ci gaba da kasuwanci a cikin wannan kasuwa. Bayan haka kuma ana ci gaba da kasuwa sai Allah ya kawo wata jarabta a lokacin gwamnan Hamidu Ali shike gwamna a Kaduna. Aka samu jarabta ita ma na gobara, sai aka dan gunar da mutane a kaman Cheniya da wani da ake cewa Betinari da wasu wurare a cikin garin Kaduna din. Ita ma bayan an gama lokacin sun riga sun gama mulki, an dawo mulki na farar hula a lokacin gwamnan jihar Kaduna Abba Karfi, mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya zo ya bude wannan kasuwa a wannan lokaci, ina ji 2002. Bayan an gama gyara, an gama gini sosai a duk wannan lokacin da aka samu jarabta, gaba daya kasuwa aka rushe ta kuma aka gina ta. So shine kuma har yanzu muke cikin wannan lokaci.
To kamar me da me ma aka fi sayarwa a kasuwar nan?
Kasuwa Sheikh Abubakar Gumi ba abin da ba a saidawa. Abin da zan ce muke ba a sayarwa a wurin nan sai dai kaman dabbobi, dan kaman su tumaturi, alayyahu, barkono, duk akwai bangaren su. Akwai bangaren provisions, akwai bangaren da ake sai da turaruka, akwai bangaren da ake sai da yaduka da takalma da dukkan wani abu da ke sani dan adam na bukata.
So ana akrami daga nan kasuwar Abubakar Gumi Kaduna.
Yaya mu'amalar masu saye da sayarwa take a wannan kasuwa?
To alhamdulillah, gaskiya mu'amalar mu tsakanin masu saidawa mu kenan da kuma saya sai mu ce san barka. Ki gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki, saboda kamar da kasani kasuwa ga cewa mafi yanci akwai wuraren da ga cewa sun fi sai da abubuwa da yawa, kamar takalma ne ko provision ne ko shaddodi ne da magunguna ne ma haka, da su stra ne ma haka, da wurin kaji ma haka, kusan ko ina. Amma a yamu tsaki ba wai za a cewa su kai ne a wannan wurin, za ki samu wasu abubuwan da ke bukata na yau da gobe. Dan haka wannan kasuwa mun gaskiya ta Abubakar Gumi Kaduna kasuwa ce wanda muke alfahari da ita, muke mutunta mutane.
Duk dai a cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi, bari mu koma mu ji yaya sha'anin tsaro yake.
Sunana Comrade Hassan Haruna Aliyu, shugaban security da ke kula da gadin ita wannan kasuwa a halin yanzu.
Ku ne masu idan karfe 6 yayi ba a rufe kasuwa ba, kuke wa mutane bulala kenan?
Atuwa alhamdulillah duk da ke ba abin da zamu faɗa sai dai mu ce mun gode wa Allah subhanahu wataala.
Kamar wasu kalubale ma kuke fuskanta a bangaren matsaro security na kasuwa?
To a yanzu dai babu wani kalubale mai yawa da muke fuskanta, domin duk abin da muke fata Allah ta'ala ya bamu, amma kalubalen kawai shine na yadda waɗansu suka jahilci kananun dokoki. Tunda naji kin yi magana amma mutane ba su fita ba, za a yi musu bulala. To irin waɗannan kananun dokokin su ne, amma Allah ta'ala ya kare mana kasuwar daga dukkan wani sharri, musamman abin da ya shafi a zo a yi bugling din shago, ko kuma a zo a tara mutum a kwace masa kuɗi, ko kuma a shigo a mamaye mutane a yi sata. Wannan duk ya zama tarihi daga ɗan lokacin da muka fara zuwa yanzu. Tabbas yanzu kasuwa ta samu tsaro.
Gashi nan nazo wani shago da naga ana ta daga gelalluka ga mata sun cika an taru. Bari dai mu ji daga bakin shi wannan mai sai da gele. Ban Allah, me sunanka?
Sunana Murtala Usman. Me nawa kika sai gaskiya?
Na ce 2000.
Ah, ya wuce gaskiya.
Ya wuce.
Kara mun sai da miki. Gaskiya da 500 muke sai. Ah, na sani. Ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba? Hakuri yake a dan kara an dai ko ba haka ba? Ki dai bashi da 400. To saboda ne ke ce kawo kudin koyo. Amma ah, gaskiya na yi hakuri ne. Na yi hakuri ne ko eh. Ina jin bayanin ki. Wannan baki shine bakin da nake shi gaskiya.
Amma kai da zan sadafa.
Ah, to ai kuma ina da sauki ta wani bangaren.
Shin me da me kake saidawa?
Akwai geluluwa su suka fi yawa, akwai fana, akwai brezia, akwai skin tight.
To yaya farashin gelallukan suke?
Eh, farashin geluluwa sun rage akan yadda ake sai da su.
Amma kuma kwastomomi suna ta korafi, wata ma har ta ma fasu saya bata saya ba saboda yayi tsada. Me ya faru farashin yayi sama?
Eh, rashin sanin ta kan menene farashi. Hawa-hawa ne, saboda haka ba yanda za a ce wanda zaka sai da shi 3000 a saye shi 2000 ka sai da shi.
Sunana Zainab. Na zo siyan kayayyaki, gele, takalmi da sauransu da su jaka.
Gelen nan da kika saya yaya farashin sa?
Gaskiya sun dan tashi fa. Da ba su kai haka kwarai.
Sunana Priscilla Makama. Na zo in saye gelle ne.
Gelen wanne kika saya?
Gaskiya wanda na gani nake so. A da nakan saye shi 2500, amma yanzu na gani an ce min 4500.
Biki saya ba kenan?
Gaskiya ban saya ba don ba baya cikin budget dina.
Kin leka wani shagon gele ko kuma nan din kawai kika zo?
Na shiga wurin shaguna kashi uku, kuma wani the price is less, wani kuma the same thing ne da wanda na gani yanzu.
Sunana Sunusi Muhammad.
Malam Sunusi, kamar me da me kake sayarwa a shagon nan?
Ina saida geluluwa da su brezia da panties da skin tight.
To yaya farashin gelallukan suke? Dan na hira da wasu kwastomomi sun ce gele fa farashi yawo.
Geluluwa muna sai da su cikin farashi mai rahusa wanda kowa zai iya saya daidai gwargwado.
Me yasa hankalinka ba ka fara sana'ar irin wayannan kayayyaki?
Kasancewa yanda yanzu ko ka gama karatu zaka ga babu wani aiki da zaka samu. Kasantuwa haka sai muka fara yin wasu harkoki wanda zamu taimaka wa kanmu kafin a ce an samu wani aiki.
Sunana Muhammad Abdullahi.
Me ka zo saya a kasuwar nan?
Ko na zo giftawa daga shagon nan wani gele yayi mun shine na shiga zan saya wani aiki na.
To dama ka saba saya mata mayafai ne?
Eh, ba wai na saba akai-akai ba, na dai taba yi dai. To kuma dai haka baba iya mai yayyo da wani abu da naga ya danyi min haka na kan zuwa fiye. To kuma yau mayafin ne dai na gani na zo wucewa.
Ta masu sauraron mu, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shiri namu na kasuwa a kai miki dole, inda muka ziyarci kasuwar Sheikh Abubakar Gumi da ke Kaduna. A madadin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Kasuwa a ƙasar mu.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Pastor Benjamin Nasara, director na pastorci na Ekwa. Za mu yi dan tattaunawa ne akan wannan kan magana mai cewa gwajin hikima. Ina so mu yi addu'a tare tukuna. Allah madaukaki mun gode maka da mun cikin alherin ka, ka bar mu da lafiya, ka bar mu da rai, ka shirya mu, ka ba mu hikima domin mu gamshe ka. To kuma kenan, cikin sunan Isa Almasihu shine ceton mu. Karatun mu yau tana samuwa ne a cikin littafin Sarakuna ta 1 sura 3 daga aya ta 16 zuwa 28. Me yasa muna bukatar hikima wannan safiyan ko kuwa yau domin akwai al'amurai da yawa inda muka karanta ya nuna mana cewa tun daga farko daga aya ta 1 zuwa 16 mun lura cewa Sulaimanu yaro ne na babban sarki wato Dauda da ya haura akan wannan matsayin bai irin na yan zamani ba balle ma ya kawo girman kai a ciki yazo da kaskanci yazo da neman roko ga Allah da dare sai ya ce Ubangiji ina so ka taimake ni domin in bi da waɗannan mutane Allah cikin ikon sa bai baishi da hikima kade ba ya kara mishi arziki kowace rana tana da damoyin kanta akwai kalubalai da yawa muna bukatar hikima daga gun Allah ba irin ta duniya wanda yakan kai mu gunta ko ina roƙon mu jama'a yayin da zamu fita kowace rana muna bukatar hikima domin ababa masu kyau da mara kyau da zamu tsarar da su muna roƙon Ubangiji ya taimake mu bari mu yi addu'a ya Ubangiji kai da ka kasance Allah na sama da na ƙasa ka ba mu hikimar ka domin mu ci nasara amin
Madalla, masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aishatu Sule daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shirin.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya kamar a kasashe masu tasowa. Yayin da ya fi wa kananan yara da masu juna biyu illa musamman ma a jihohin mu na arewa wannan cuta dai na so zama ruwan dare ga maduniya domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta amma yanzu al'amarin ya canza hukumar kula da lafiya ta duniya wato WHO A wani rahoto kan wannan ciwon zazzabin cizon sauro da ta wallafa ta shekara ta 2017 kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a kasashe da yankuna 191 a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari rahoton yayi bayanin cewa a shekara ta 2016 Cutar ta kama sama da mutane miliyan 216 kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445 kuma yawancin su kananan yara ne daga Afirka Hajiya Binta Muhammad ma'aikaciyar gwamnati ce a Kaduna Najeriya ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta
So a lokacin da nake jin zazzabi wani lokaci zan ji baki na babu daɗi yana da daki da ciwon kai da ciwon ciki wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet ina yin bayan gari to in ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai sai abin mun yawa sai na tafi asibiti da na je asibiti aka ce za a bani magani amma sai an auna ni an gane ni
dama zan ce to ba ai gwaje-gwaje ba
sai na ba su haɗin kai na ce na fita haka nan sai aka ɗebi jini na aka auna ni aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jiki na shi yasa har ma nikan kai ga zawo in yi amai kuma
to kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan
Na daɗe wani lokaci sai ina zuwa chemist in ɗan sai magani in sha in ɗan fi sauƙi in sai ma in sai na ga abin ya yi ya kai ga sani amai da gudawa sai dai kawai sai na ci to bari in je asibiti a gane me ye matsala saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tarayyara mutum ya kai ga wannan. Shine ta kai finding out suka gane cewa malaria ce take tare da ita.
To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauki ana samu a sauƙaƙe ko ya abin yake?
In gaskiya da je za ka yi da kuɗinka don ba gwamnati ke ba da yawa. Za ku ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Za a fara maka allura kwana uku kullum ana yin ɗaya sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha.
Ko a asibitin gwamnati ko sai a asibitin kuɗi?
A asibitin gwamnatin ma rubuta maka za su ce ta je ka saya.
To Allah ya sauwaki. Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau, wato Federal Medical Center, ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka.
To, da farko dai ita wannan ciwon wanda ake kira malaria a Turanci ko kuma ake zazzabin cizon sauro, farko dai sauro ne yake kawo shi. Macen sauro wanda take ɗauke da wannan ƙwayar cutar wanda ake cewa a Turanci Plasmodium. To idan wannan macen sauron ta cinya na Adam tana sakin wannan wani ɗiba jini za ta saki wannan ƙwayar cutar. Wanda za ta shiga jini kuma ta je ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria ɗin.
Haka.
Wasu daga cikin alamomin shi wannan zazzabi na malaria akwai zazzabi mai zafi. Zazzabi a ƙasan hawan su a wani kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabi ko kuma ya riƙa jin zafi. Sai kuma ciwon kai zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwon sosai. Kuma ciwon jiki ba ɗaya daga ɗaya jiki da ciwon baya.
Haka.
Akwai amai haka wani lokacin ma sukan iya samu da yawa. Yara kuma shi wannan zazzabin ya ci a wurin yara da kuma mata masu na biyu ya kan iya karɓar da yara kuma har ya kan iya ja su irin kuma su ringa firgirgen nan. Wanda zai iya ma dane zai iya kawo matsala kuma wanda wani lokaci in ya ɗauki lokaci mai tsawo ma yaran har su girma haka za su ga dai wannan matsalar da aka samu a baya tana da illa. Bayan haka kuma kamar shirin ciwon malaria ɗin saboda matsaloli shi a nan yankunan namu sosai bincike ma yana nuna cewa a cikin wasu daƙiƙa 30 ne ana rasa mutum daya yana mutum da yana rasuwa a wannan zazzabi. To kuma illa shi shi ne wannan zazzabi kamar a wurin yara sai ga irin yan saboda ya zai wahala a ciki kamar irin lokacin da ciwon ya fi kamari kamar lokacin damina za ki ga yara nan da nan suna faɗuwa ciki har da irin yayin da suke zuwa makaranta za ki ga yaro ko da ana jarrabawa ne suke da wasu sun faɗi ba lafiya dole su koma gida iyaye a yi ta kashe kuɗi ana ƙoƙarin dai a yi ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da cikin kila mutane biyar ba ba su je da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara.
To na ji ka ce da damina kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damina ma ta shige ba ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin waɗannan zazzabin ko ba na malarian bane wannan.
A'a shi ma kan amma yawan kamuwa da shi a lokacin damina ya fi saboda dai daga cikin abin da suke kawo shi shine ruwa da suke kwanciya sauro na hayayyafa a cikin yaɗi. To amma idan ba lokacin damina bane sai ga abin yana raguwa. Amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyin magudanar ruwa da sauransu za ki ga fil akwai sauro ɗin sauyi matuƙa amfani shi da muhallin shi.
To na ji kai ma a matsayinka na likita ka yi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko kashe kuɗi ta wajen hukuma ko ya abin yake ne?
To hajjiya duka ya kunsa duka guda ba. Na farko za ki ga cewa kasashe a kasan tasowa irin namu suna kashe miliyoyin wurin kokarin cewa wannan cutar daga sai magani tun da wannan kula da mutane ana wayar musu da kan jama'a ana wayar da kuma ba da kusa san da shi haka dan idan bisu cikin halin shi bayan haka kuma kada ki kamawa saboda yanayin ta zaki ga magidanta ko kuma suna iyayen dole ke sun dauki kudi sai magani yake ana da bayar da maganin amban wani sukan da yake sai hadi don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars sai ki sakawa a cikin wannan abin din dai a ga cewa an kawar da wannan
To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda zaka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai kaga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifin ta ba
sai san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe kowa sai yayi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sun
Dama dai ka san an ce rigakafi yafi magani to idan haka ne wani shawara zaka ba wa al'umma
To shawara da zan ba mu al'umma shine wannan tsaftace muhallin mu yana da matukar amfani magudanan ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai har yayi kwaya kwanci har ya hayyafa ba ma su shiga cikin gidajen mutane
haka
sai kuma kamar amfani da gidan sauro
to saboda yanayi na lokaci anan zamu dakata da wannan shiri muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu dau matakan kariya domin an ce rigakafi fa yafi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku nike Aisha Tusule a huta lafiya
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin Allah Amin amin tuma amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku FM akan mita 102.